sashen Hausa na muryar Amurka ne kuka sake lalubo mitocin sa wannan karan muna watso shirye-shirye akan mitoci 2441 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullun za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango na 102.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com Jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau wanda ya kasance na ƙarshe a yau Alheri Grace Abdu tare da Maryam Dauda muka sake shigowa da wannan shirin kafin mu bude layika domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan umarnin da gwamnatin jihar Imorocha Tsokoro ta bayar na hana sarakunan gargajiya amfani da wani harshe a fadarsu ko kuma wajen gudanar da ayyukansu za ku ji shawara da hukumar zaben Najeriya ta yanke dangane da batun yiwa Senator Dino Malaye Kiranye kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi sune 2022055655 kafin nan ka halin da duniya ta wuni
jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran Ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka da ake kira DHS a takaice na duban yiwuwar kafa dokar da za ta sa ɗaliban ƙasashen duniya su fiye da miliyan 1.4 da ke karatu a manyan makarantun Amurka da cewa kowace shekara sai sun cika takardar neman izinin zaman Amurka. Wannan ƙudurin na cikin shirin inganta tsaron ƙasa ta hanyar sa ido sosai akan ɗaliban ƙasashen ƙetare da ke zuwa Amurka karatu a cewar jaridar Washington Post. Jaridar ta ambaci wasu jami'ai da bata bayyana sunayensu ba na cewa sabon tsarin zai kunshi canje-canjen doka da za su iya kaiwa akalla watanni 18 kafin a aiwatar da su. Ƙudurin na buƙatar haɗin kan ma'aikatan harkokin wajen Amurka. Yayin da fadar shugaban Amurka ta White House za ta bada takardar visa, ita kuma ma'aikatar tsaron cikin gida za ta sa ido akan masu shiga ƙasar. Sai dai kuma jaridar ta ce wasu jami'an hukumar tsaron ƙasa ta DHS sun nuna damuwarsu akan cewa visar da ake ba ɗalibai ba ta ƙayyade zaman ɗalibai a ƙasar. Kwanan nan hukumar ta ba da rahoton cewa kashi 2.8 na ɗalibai da sauran waɗanda suka canza visar wucin gadi ne suka wuce ƙa'idar zamansu a ƙasar a cikin shekarar da ta gabata.
Dubban 'yan ƙasa bata da ke ƙasar Saudiya sun shiga halin koni yasu. Bayan da aka umarce su su bar kasar a ranar 29 ga watan Maris na wannan shekarar ne kasar Saudiya ta kaddamar da wani shiri da ta sawa taken kasar da ba a taka doka inda ta kuma ba baki da ke zama kasar ba bisa ka'ida ba wa'adin kwanaki 90 su bar kasar ba tare da an dauki matakin shari'a akan su ba aka kuma gaya musu cewa daga baya suna iya dawowa bayan sun sake nema tare da bin tsarin shige da fice a farkon wannan wata na Yuli ɗan Habasha 111 ne suka yarda su bar Saudi kuma mutane 40,000 sun sami nasarar komawa kasar Habasha a cewa Meles Alem mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Habasha duk da haka da yawa sun makale saboda kasa samun wurin zama a jiragen saman da ke zuwa can Ethiopia da yake duk jiragen suna cike makil da matafiya
to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC wasu mata aqida Islama mai tsauri dauke da bindigogi sun harba 'yan sanda hudu har lahira yau Alhamis a kudu maso yammacin Pakistan Wani mai magana da yawun gwamnatin lardin Baluchistan ya ce 'yan sandan sun je yawon sintiri ne a birnin Keta a lokacin da 'yan bindigar suka yi wa motarsu ruwan albarusai kafin suka tsere daga wurin. Cikin 'yan sandan da suka mutu har da wani babban hafsa mai suna Mubarak Shah. Tuni wani bangaren 'yan kungiyar Taliban da ya balle su da ake kira wato da suke kiran kansu Jama'atul Ahrar suka dauki alhakin kai harin. A farkon makon nan Majalisar Dinkin Duniya ta sanya kungiyar Jama'atul Ahrar a matsayin kungiyar 'yan ta'adda a duniya. Tana mai cewa kungiyar na gudanar da ayyukanta a wajen lardin Nangarhar da ke gabashin Afghanistan.
Daga ƙarshe rahotanni daga Turai sun ce a kwanan nan Rasha tana ta ƙara yawan zirga-zirgar wani rukunin jiragen samanta na yaƙi a shirin yammacin nahiya ta Turai. Abinda aka ce ya fara zama barazana ga jiragen saman fasinjan fararen hula da ke ratsa nahiyar. Rundunar sojan Turai ta kungiyar tsaro ta NATO ta ce akalla sau 800 tana tayar da nata jiragen yakin don su tinkari waɗannan jirage na Rasha da ake kira QRA a shekara da ta gabata ta 2012. Wannan yana nuna cewa yawan tashin jiragen Turai din don tinkara na Rasha ya ribanya tashin sa har sau biyu idan aka kwatanta da na shekara ta 2014. A cewar wata cibiya mai suna Henry Jackson Society da ke nazarin irin waɗannan abubuwa kuma wadda mazauninta yake a birnin London, rahotannin sun ce aika irin waɗannan jirage na Rasha wata tsohuwar al'ada ce da aka taɓa amfani da ita a can shekarun baya lokacin da ake kallon tsakanin wato ƙasashen gabashin Turai da na yammaci, kuma a kwanakin nan Rasha ta koma ga ɗaukan matakan baya na dangantakarta da ƙasashen yammaci ta fara lalacewa a sanadiyar mamayewar da Rasha ɗin ta yi wa yankin Kremlin na da kuma ƙasar Ukraine. Labaran duniya kenan kuka saurara. Bari mu fara takon daga birnin tarayya Abuja, inda ɗazu-ɗazunan hukumar zaben ƙasar ta kira wani taron manema labarai domin bayyana shawarar da ta yanke kan batun yi wa Sanata Dino Melaye kiranye. Ga Nasiru Adamu Ilikaya.
Karshe dai hukumar zaben Najeriya INEC ta ce ta samu takardar umarnin dakatar da kiranye ga ɗan majalisar dattawa Dino Melaye daga babbar kotun tarayya har sai an yanke hukunci kan batun a ranar 29 ga Satumba. Kakakin hukumar Aliyu Bello ya ce sun dakatar da kiranyen ɗan majalisar daga mazaɓar Kogi ta Yamma.
A halin da ake ciki yanzu ga umarnin kotu da yake shi Dino Melaye ya ɗaga zaya ya kai ƙara, kotu yana neman a dakatar da kuma zaɓe daga ci gaba da yin wannan aiki na kiranye. Kotu da ta karɓa ga abin da ta bada umarnin ta ce a saurare ta zuwa lokacin da za ta aiko ƙa'ida, ta bada ƙa'ida na gadi. Ba za a tsallake wannan ƙa'ida na wucin gadi ba har sai an saurare ta. To kaga gabanin akai ga lokacin ya gabata, kotu ta bada hukuncin da zai canza matsayi a yanzu. Hukuma ba za ta ce za ta ci gaba da yin kiranyen can ba, ba za kuma ta ce a ta yi watsi da shi kwata-kwata ba. Dukkan al'amarin ya tare ne, ya kwaranye yadda kotu ake sauraro ta bada hukunci da za a aiki da shi.
Wannan dai na nuna komai ka iya faruwa daga yiwuwa da aka san hakan na yi wa Melaye kiranye da ke da tagomashi a zauren majalisar dattawa. Nasura da Mali kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Majalisu masu yin doka, ko ji tsoron Allah mulkinku, ku sani mun zaɓe ku ne.
To a gaida Malam Nafi, sai kuma batun da muke so mu ji ra'ayoyinku a kai yau, inda gwamnan jihar Imo Rochas Okoracha ya ba da umarnin haramta wa sarakunan gargajiyar jihar amfani da harsunan wato harshen Turanci da kuma wani harshe daban da nasu yayin gudanar da ayyukansu, batun da ya ɗauki hankalin al'umma kamar yadda za ku jawo wannan rahoton da wakilin Mulamidu Abubakar ya haɗa mana.
Za a gani da ƙyar ka ga mutum ya tsaya ya yi yarensu, sai dai ka ga suna Turanci. Daga nan ne ya ce to dole a masarautarsu ba wani yaren da za su yi su yi yarensu na Ibo. Bayan za a ce sarki ka gaje ga gargajiyanku ga yarenku, amma sai ka zo taro ka ce Turanci, to ya za a yi? Matasan su ma su tashi sun cewa yarensu na da muhimmanci.
To ko yaya sarakunan gargajiya a jihar suka ji da wannan batu? Ga abin da ɗaya daga cikin sarakunan jihar ke cewa.
I am His Royal Highness as the Prince Well, Okechukwu Nwa, traditional ruler of Alola Autonomous Community Nungo Bala. They welcome the development because what he's trying to do is that...
Wannan yana cewa ne sunana mai martaba sarkin Alolo Nungo Bala a jihar ta Imo. Ya ce wannan yunkuri ne mai kyau saboda bacewar harshen Ibo ba ƙaramin koma baya ba ne saboda al'adun ƙabilar ta Ibo sun fara bacewa. Ya ce misali idan ka ji a arewacin Najeriya suna magana da yarensu na Hausa, saboda haka wannan lamari babban koma baya ne ga al'umman mutum.
If you go to North, the traditional ruler of Northern State, they normally speak in their dialect.
Su ma wasu 'yan jihar sun tofa albarkacin bakinsu kan wannan lamarin.
Sunana Agustuwa Fara daga jihar Imo State. Gaskiya wannan mataki da Rosa Sokoto ya ɗauka, wannan mataki da ya ɗauka da tallace mu ba sun kawo kowa ba a cikin ƙauye ke zama ba. Wasu ne 'yan ƙauyukan na wanda ba su iya yaren Turanci ba su ne za su ji daɗin haka. Ko shi ma ɗin shi ɗin an ce mai akwai wasu kalman da za a ce mai yayi yare da Ibo ma da zai yi iya ba.
Sunana Trilo Keke. To ci gaba a ina, wane ne yana fada wa magana? maganan wanda yana fada wa maganan ba duka ne wata kile yaje wani conference inda akwai Yarbawa akwai Hausawa akwai Ghana da shauransu dun ko traditional ruler yaje yayi magana da Igbo wai yaje abin da ya fada
ko menene dokar kasa tace dangane da wannan dabbarwa barista Ma'azili Manyabu lauya ne mai zaman kansa a Najeriya kuma yayi muna fashin baki
abinda tsarin mulki yazo da shi a harshe wanda za a amfani da shi na al'umma musamman a majalisu na jiha suna da zabi su gudanar da ayyukan majalisa jihohin su da harshe wanda shine mafi rinjaye wannan shine tsarin mulki yazo da shi amma magana su sarakai cewa sai sun yi amfani da harshe wannan nasu na kabilar su doka ba ta tilasta da addini da harshe dole ga wanda za ka yi abinda doka ke amfani da shi cewa abin nan da za ka gudanar da shi ba abu ne wanda ka shirya wani laifi ba wanda ya saba ma doka
sai kuma bayane sun nuna cewa idan aka yi la'akari a duniya harsunan da aka gada kaka da kakanni suna dishewa a yayin da turanci da faransanci ke ƙara tagomashi a kasashen Afirka Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya
To kafin mu bude layika domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan umarnin da gwamnan na jihar Imo ya ba sarakunan gargajiya da ya haramta musu amfani da harshe daban da nasu inda muke neman jin daga gare ku ko kuna gani ya dace sarakunan gargajiya su yi magana da waɗansu harsuna daban da harsunan su na asali a masarautun su bari mu shakata da wannan faifai da Onimbo dake bisa inji
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To madalla kamar yadda muka sanar yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne kan wannan batu na umarnin da gwamnatin jihar Imo Rota Sokoro ta bada na haramtawa masu wato sarakunan gargajiya amfani da wani harshe daban da harshen su na asali to kai tsaye muna tare da wani a jihar Taraba wake bisa layi
Ya magana awwal ne daga Taraba
To malam awwal barka da warhaka ina taka gudunmuwar ga ya kake ganin wannan umarni
akan maganar dino malaye
ai yau ba maganar dino malaye muna so mu yi magana ne kan abin da muka ba ku izini idan baka da ra'ayi akan wannan to sai ka hakura sai mun saki kawo wannan batu amma yau ba batun dino malaye
muke ba ni Allah tare da shi rota gokora don harshe yana da amfani kuma yana da kyau a dinga yin shi
yawa to malam awal to mun gode to bari mu nufi jihar Kaduna Kaduna wake bisa layi
Giras Alheri Audu barka da yamma
barka ka dai an wuni lafiya wane ne nawa a jihar Kaduna
alhamdulillah sunana Ibrahim Shehu daga nan karamin kungiyar a jihar Kaduna
yawa to madalla kai ya kake ganin wannan batun amfani da harsunan nan ga masarautu
to shi dai harshe yana da muhimmanci sannan kuma shi yana so ya kare mutuncin yaren Igbo ne
to dan haka ta wani fuskan za a kalle shi abu ne mai kyau wanda ya dawo mu martaban sarakuna da mutunci amma ta wani sigan ta wani bangaren gire za a kalle shi ta bangaren siyasa waɗanda ƴan siyasa za su mikita wanda za su ga cewa abin da ya ba manufa bane kamar yadda wani daga cikin ibadin ya ra'ayin cewa shi idan ya je taro ba zai yi magana da yaren iba ba saboda bambancin yare da ke kowane bangare to amma shi ai yana maganan sarakuna ne a jihar sa tare mutuncin yaren domin yaren kada ya bata kiras aliyar audu ni ra'ayina kenan
ya wato madalla mun gode da wannan ra'ayi naka to bari mu nufi jihar Taraba wace bisa a Jigawa to har yanzu muna Jigawa wace bisa laye a jihar Jigawa
yawa kina magana da Abbas Abdurrauf dake garin Kwalali a karamar hukumar Taura Jigawa state
to kai ko ya kake ganin wannan batu
eh wannan batu yayi daidai wanda tura suke cewa Molaton yayi daidai wanda ake koyarwa da shi saboda samu idan ana cikin koyarwa wasu indai ba da Hausar nan aka yi ba to matsalar da ake samu wasu ba sa ganewa kwata-kwata yauwa wannan yayi daidai
yawa to
ra'ayin haka
yawa to mun gode layin ka yana cicijewa saboda haka dole mu ja maka burki nan bari mu sake komawa Kaduna
Alheri Audu barka da lafiya
barka ka dai wane ne nawa
Malam Murtala ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya
yawa to Malam Murtala barka da yammacin yau
a kai haba wannan ya kawo ni tsari ne wanda gaskiya ba za a karbe shi ba ga yaran kasa da komai kwanaki sai shi girma shugaban kasa ya magana da Hausa duniya wai kace an tacece ku ce dan me zai ya daidai da national language
wai nace ba nace Malam Murtala wanne ne harshen na kasa
shine turanci mana
yawa
ai Najeriya ɗaya ne ko ya san yaren shi in ya je gida sai yare a gidan shi da ayyan shi
to
amma kana gwamna ka ce haka mun go me dade wannan ba kawai national language a taki
ya wato to Malam Murtala mun gode da taka gudunmuwar har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC to wanda ka bugo daga jihar Kano dai layin naka ya tsinke saboda haka sai ka ci gaba da gwadawa bari mu koma Jigawa wace bisa layi a jihar Jigawa Jigawa wace bisa layi Jigawa murya kan dai gaskiya kamar tana cikin rami ni kaina bana jin abin da kake faɗa ina jin ka can daga nesa in baka jin kanka ya nuna cewa ba ma jin ka kenan to saboda haka bari mu tsallaka a Jakuta na Jigawa sai ka a Jakuta wake bisa layi
Sulaiman Ibrahim da garo jaran da babu a Jakuta ku gida
wato Malam Sulaiman Allah ya sa dai layin kan nan ya baka ikon bayyana ra'ayinka abin da zaka yi shine eh sai ka nisanci radio kana kusa da radio ne shi yasa yake
wato layin wuyan ne yake haka amma ba
ya wato bismillah to bismillah
wato wannan abun da ake fada kaman magana ki inda shi wannan mutum yana magana akan jihar sa ne ba wai ba Najeriya yake fada ko
yana magana jihar sa
ba Najeriya
eh to wai abin da muke magana akai shine ana batun wasu harsuna suna bacewa sabili da ba a yawan yin su to abun nufi anan shine su sarakuna kasancewarsu su ne suke kare al'adu ya idan suka dauki wannan matakin zai taimaka wajen ganin cewa kananan wato harsunan nan musamman ba su bata ba
wannan lalai lalai al'adu wannan yayi daidai a ce mutum ya tsara harshenka ba wai ba yana magana kan kasa bane ba akan bakin jiha sane da kuma sarakunan gargajiya nan ya kamata a bi an da ganin gaba ake ganin sun su ba ya kamata duka yin asinan su a ko'ina a cikin sun je kauyen su ko cikin biranen su inda hajjin su ke da rinja ya fi magana a kansa shi dama
ya wato Malam Sulaiman to bari mu nufi Plato
ka ne mai suna Bitrus da zuke ne daga Plato
to Malam Bitrus barka da warhaka kai ko ya kake ganin lamarin
gaskiya ni ina goyon baya ma ba ma yaren su suka ba kowane yare ya kamata ta rike da kai domin yarurruka a duniya tana da muhimmanci ina goyon bayan wannan din sosai, ya kamata kowani kabila ta rike yarenta. Kuma sannan in dai yare na hadin kasa wanda za a yi taro, wannan sai a yi wanda za a ji kowa zai jeji shi.
To madalla, mun gode da wannan.
Ina goyon bayan wannan 100%.
To madalla, mun gode da wannan ra'ayi naka. To abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan bangaren, sai kuma gobe dan Allah Ubangiji ya nuna mana, za mu sake wannan baku irin wannan dama. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zagogo ma'anar Washington na cewa karfe 5 saura minti 10 na yamma. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar ƙwallon kafar Afirka wato CAF ta dakatar da mai horar da ɗan wasan ƙungiyar Al-Ahli ta ƙasar Masar Hussam Al-Badri na tsawon wasa ɗaya, sakamakon ƙauracewa wani taron manema labarai. Har kuma an ci kocin tara ta dalar Amurka 10,000. Al-Badri ya ƙi ya gana da wata kafar yaɗa labarai kamar yadda aka sharɗanta a wasanni biyu na gasar zakarun Afirka. Hukumar ta ce ta kama Al-Badri da laifin saɓawa dokoki da sharuɗan da suka danganci kafafen yaɗa labarai da kuma gasar. To sai dai a bangare ɗaya kuma, hukumar ƙwallon kafa ta duniya wato FIFA ta ɗauki takunkumin da ta kakabawa ƙasar Sudan a sha'anin ƙwallon kafa. A farkon wannan watan ne hukumar ta FIFA ta dakatar da ƙasar saboda katsalandar da gwamnatin ƙasar ta yi a lamarin wasanni. To sai dai ɗage takunkumin ya zo a makare ga manyan ƙungiyoyin ƙasar biyu, wato Al-Merrikh da kuma Al-Hilal, waɗanda aka cire su daga gasar cin kofin zakarun nahiyar Afirka sakamakon dakatarwar ta FIFA. Duk da haka dai, ƙasar a yanzu za ta sami damar fafata wasan neman gurbi a gasar kofin ƙalubalen ka na ƙasashen Afirka da ƙasar Burundi. An dakatar da ƙasar ta Sudan ne bayan da ma'aikatar shari'a ta ƙasar ta ba da umarnin cire Mutassim Gafara matsayin shugaban hukumar ƙwallon ƙasar, yayin da bangarori biyu suka yi da'awar shugabancin hukumar. A Turai kuma, mai horar da 'yan wasan Manchester City ta Ingila Pep Guardiola ya sha mamakin gaske sa'ad da aka kaddamar da tsohon ɗan wasansa a Barcelona Dani Alves a zaman sabon ɗan wasan ƙungiyar PSG ta ƙasar Faransa. Kocin da ma daraktan magoya bayan ƙungiyar ta City duk sun yi farin ciki da farko da amincewar da Alves ya yi na komawa City ɗin. To amma sai dai murna ta koma ciki sa'ad da ya koma PSG. Tuni da Guardiola ya soma neman madadinsa, kuma da alama an kusa cimma matsaya da ɗan wasan Tottenham Kyle Walker, wanda sayansa zai ci City ɗin kuɗi Euro miliyan 50. A fagen wasan tennis kuma, 'yar ƙasar Amurka Venus Williams ta sami kaiwa a wasan ƙarshe ta gasar tennis ta Wimbledon da yanzu haka ake fafatawa a ƙasar Ingila, bayan da ta doke 'yar ƙasar Johanna Konta da turmi biyu a jere. Wannan ne karo na tara da Venus Williams ɗin, wacce ita ce mace ta goma a duniyar tennis, take kaiwa wasan ƙarshe ta gasar a tarihi. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Ga shirin muryar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. A wani yunkurin nuna cewa Amurka ta kuduri aniyar taimakawa kasashen Afirka yaƙi da ta'addanci, ta yi ta yin ba da tukucin miliyoyin dala wa duk wanda zai tsegunta mata labarin da zai kai ga gano inda manyan ƙungiyoyin da ke da alaƙa da Al-Qaida suke, kamar Harakat Shabab Al-Muhajidin ko kuma Al-Shabab. Ƙungiyar Al-Shabab da aka lissafa ta cikin ƙungiyoyin ta'addanci na ƙasashen waje tun shekarar 2008, tana gwagwarmaya ƙwace ikon mulkin Somalia ne tare da kai hare-haren ta'addanci a ƙasar Kenya. Ita ce take da alhakin hallaka dubban fararen hula a Somalia, ta kashe masu fafutukar neman zaman lafiya da ma'aikatan agaji na ƙasa da ƙasa da 'yan jarida da fararen hula da masojojin ƙungiyar ƙasashen Afirka da ke taimakawa wurin wanzar da zaman lafiya da farfaɗo da ci gaban al'umma a yankin. Dubun dubata mutane ne aka tilastawa arcewa daga gidajensu saboda tsananin yakin da Al-Shabab ke yi da ƙasar Somalia. Akan yaki da ta'addanci, Amurka ta saka wa ƙungiyar takunkumi kan duk abubuwan da ya shafi hanyar samun kuɗin shiga, ta hana ta amfani da kadarorinta tare da hana 'yan Amurka yin hulɗa da 'yan ƙungiyar. Bugu da ƙari, yanzu Amurka ta ƙara da ta yin tukuici bisa duk wani labari da zai kai ga sanin mabuyar manyan shugabannin kungiyar Al-Shabab guda biyar. Amurka ta yi ta yin bada tukucin dala miliyan biyar kan kowane shugaba bisa ga labarin da zai kai ga gano Fuad Muhammad Khalafa dan asalin Somali da Sweden an kuma san shi da suna Fuad Songale. Na biye da shi shine Bashir Muhammad Muhammad wani babban komandan Al-Shabab wanda ake kyautu da zatan an haife shi ne tsakanin shekarun 1979 zuwa 1982 sai kuma na uku Mutar Robo mai shekaru 43 da haihuwa wanda kuma ya taba zama kakakin kungiyar yana dauke da fasfo din kasar Eritrea akan waɗannan mutane biyu kuma da su ma shugabannin Al-Shabab ne Amurka tana tanye tukuncin dala miliyan 3 kan bisa kowannen su kan labarin da zai kai ga gano kowane ɗaya daga cikin su waɗanda abun ya shafa su ne Abdullahi Yare shine shugaban leƙen asiri sai kuma Zakariya Ismail Ahmed Hasi wanda aka sani da suna Zaki Madobe Amurka ta bada tabbacin tantance duk wani labari da aka tsegunta mata cikin siri tare da kare wanda ya tsegunta mata idan ma ta kama a sake masa mafaka a ko ina a duniya Amurka a shirye take ta yi masa haka idan kana da labari akan kowane cikin waɗannan mutane guda biyar ka tuntubi sashen tsaro wato Regional Security Office a ofishin jakadancin Amurka mafi kusa da kai ta rigizo kuwa ana iya amfani da www.rewardsforjustice.org ko kuma ta sakon email a rfj@state.gov Shirin murar Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
Salihu Garba da sharhin muryar Amurka kafin mu karkare ga takaitattun labarai To a takaice ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka da ake kira DHS a takaice na duban yiwuwar kafa dokar da za ta sa ɗaliban kasashen duniya su fiye da miliyan 1.4 da ke karatu a manyan makarantun Amurka da cewa kowace shekara sai sun cika takardar neman izinin zaman Amurka Wannan kudirin na cikin shirin inganta tsaron kasa ta hanyar sa ido akai-akai akan ɗaliban kasashen ƙetare da ke zuwa Amurka karatu a cewar jaridar Washington Post Dubban 'yan kasar Habasha da ke kasar Saudiya sun shiga halin uni ya su bayan da aka umarce su su bar kasar. Wasu masu aqidar Islama mai tsauri dauke da bindigogi sun harba 'yan sanda hudu har lahira yau Alhamis a kudu maso yammacin Pakistan. Wani mai magana da yawun gwamnatin lardin Baluchistan ya ce 'yan sandan sun je yawon sintiri ne a birnin Keta a lokacin da 'yan bandagar suka yi wa motarsu ruwan albarusai kafin suka tsere daga wurin. Cikin 'yan sandan da suka mutu har da wani babban hafsa mai suna Mubarak Shah. Tuni wani bangaren 'yan kungiyar Taliban da ya balle suke kiran kansu Jama'atul Ahra suka dauki alhakin kai haram. A farkon makon nan Majalisar Dinkin Duniya ta sanya kungiyar Jama'atul Ahra a matsayin kungiyar 'yan ta'adda a duniya. Tana mai cewa kungiyar na gudanar da ayyukanta a wajen lardin Nangarhar da ke gabashin Afghanistan.
To da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen baki daya sai kuma gobe idan mai komai mai kowa ya nuna mana kuɗi mu da wasu sababbin shirye-shirye ciki har da lafiya uwar jiki na Jummai Ali kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatar muku da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma shirinmu na musamman a wayoyinku na salula a dandalin VOA kuna kuma iya muhawara a shafinanmu na Facebook da Twitter Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ne gabatar da shirin da Julie Gresham da kuma injiniya mu Mr. Shedrack Alheri ke muku fata alheri ku wuni kwana lafiya mu kuma mu ƙara sa wuni lafiya da alheri